muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton hatsarin kwale-kwale a Sokoto da ya sanadiyar mutane 11. A Abia kuma, masana suka nuna muhimmancin bin ka'idar gini don kaucewa rugujewar gine-gine. A da magaran ta Jamhuriyar Niger, wata tsutsa ta saka amfanin gona a gaba. Yan APC mai mulki na ci gaba da juyayin rashin nasarar zaben gwamnan Edo. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan, a saurari labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfili Hashin Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta dauki matakin da zai sa ƙasar China ta gane kuskurenta. A jawabin da ya gudanar ga duniya a babban taron shugabannin ƙasashen duniya jiya Talata. Cikin jawabin da aka nada a hoton bidiyo daga Father White House, ya dora wa gwamnatin China alhakin yaduwar coronavirus a duniya. Cutar da ta kama mutum miliyan 31 a duniya ta kuma kashe sama da mutum 965. A farkon billar cutar, China ta rufe tafiye-tafiye a fadin kasar ta, yayin da ta kyale jirage suna barin kasar suka kuma shafawa duniya. Trump ya faɗi a jawabin nasa cewa gwamnatin China da hukumar lafiya ta duniya WHO, wacce kusan sai ka ce ta zama yar amshin shatan China, ta yi ƙarya cewa babu wata shaida da ke nuna cewa cutar na yaduwa daga mutum zuwa mutum. China da hukumar WHO, wadda shugaban ya katsa tallafin da Amurka ke bata, ta yi ƙarya cewa mutanen da suke ɗauke da cutar ba tare da nuna alamominta ba, ba za su iya yaɗa ta ba, a cewar Trump. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai sanar da wanda ya zaɓa domin maye gurbin alƙalin kotun ƙolin ranar Asabar, bayar da rasuwar mai shari'a Ruth Bader Ginsburg. Trump ya faɗi a shafin Twitter jiya Talata cewa zai fitar da sanarwa daga Father White House. Tun farko dai ya ce zai zaɓa alƙali daga cikin mata 5 masu ra'ayin mazan jiya. Ya kuma gana da ɗaya daga cikin waɗanda yake duba yiwuwar zaɓa, wadda take alƙalin kotun ɗaukaka ƙara Amy Coney Barrett. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, ɗan jam'iyyar Democrat da ke ƙalubalantar Trump a babban zaɓen da ke tafi makonni 6 masu zuwa, ya ce kamata ya bari wanda ya lashe zaɓen ya zaɓi wanda zai zama alƙalin kotun ƙoli bayan an rantsar da shi a watan Janairu. Amma 'yan jam'iyyar Republican na neman yin amfani da damar da suke da ita ta mafiya rinjaye a Majalisar Dattawa, inda suke da mambobi 53, su kuma 'yan Democrat 47, domin samar da sauyi a kotun da yanzu haka take da alƙalai masu saucin ra'ayi 5 su kuma masu ra'ayin mazan jiya 4, ya koma 6-3 ta hanyar amincewa da zaɓin Trump a karo na 3 ga babbar kotun ƙasar. Shugaban da ya samu nasarar tabbatar da Neil Gorsuch da Brett Kavanaugh a matsayin alƙalan kotun ƙolin. Ƙasar Saudiya ta ce sannan a hankali za ta dawo da ibadar umara da ake yi har tsawon shekara daga ranar 4 ga watan Oktoba mai zuwa, a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida jiya Talata, bayan da aka soke yin ibadar a watan Maris saboda annobar coronavirus. A matakin farko, 'yan ƙasa da mazauna Saudiya 6,000 za a baiwa damar yin umara a rana daga ranar 4 ga watan Oktoba, ma'aikatar ta faɗi a wata sanarwa da aka kafe a shafin kamfanin dillancin labaran ƙasar. Masu zuwa ziyara daga sauran ƙasashen duniya kuma za a ba su izinin shiga daga ranar 1 ga watan Nuwamba, lokacin da za a ƙara yawan masu yin umara zuwa 20,000 a rana, a cewar ma'aikatar. A yayin da albai ke dab da kammala hutu, gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar sake buɗe makarantu daga ranar 1 ga watan Oktoba zuwa 15 ga watan, da nufin samun isassan lokaci na gyaran wuraren da za a yi amfani da su don tsugunar da mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu. kawo yanzu an kiyasta cewa gidaje 35,959 ne suka ruguje sanadiyar ambaliyar ruwan a fadin kasar Niger, lamarin da ke shafan mutane sama da 300,915 waɗanda galibin su suke neman mafaka a makarantu daban-daban. Dalili kenan da yasa hukumomin suka yanke wannan shawaran. Kamar yadda kakakin gwamnatin Niger Mr. Abdulrahman Zakariya ya faɗa wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma.
Lalle an daga shiga na kwan daga 1 da watan Oktoba zuwa 12 ga watan Oktoba, ya zance primary da secondary saboda ambaliyar ruwa da aka yi. Mutane da yawa a cikin ƙasar mu sun ɓata gidajensu, sun ɓata dukiyoyinsu. To da aka samu wannan abin sai duka aka sa su cikin lakwani. To yanzu ana an kusa gyara wuraren da zai wadace su koma. Shi ne aka ce kan nan ka gyara wuraren da ya gamshe su ya wadace su, ya kamata a sha lakwan da mako biyu.
Na'am.
Kuma in sha ma Allahu rabi nan da mako biyu duka wannan gyare-gyaren da su kare sai su koma inda ya kamata su koma, wurin sabbin wurin da za su koma inda ya wadace su, in ya so sai a buɗe lakwan.
A gai da Sulaiman Barma. Jiya Talata, adadin waɗanda cutar coronavirus ta kashe a Amurka sun kai 200,000, yawan da ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Da ƙwararrun harkokin lafiya ke cewa adadin zai ci gaba da ƙaruwa zuwa dubbai cikin 'yan watanni masu zuwa. Yawan waɗanda suke mutuwa ya wuce kiyasin da aka yi tun farko kan ɓarnar da annobar za ta yi. Yawan da ya kusan ninka baki ɗaya yawan sojojin Amurka da suka mutu a yakin da Amurka ta yi a Koriya da Vietnam da Persian Gulf da Afghanistan da kuma Iraki tun kawo ƙarshen yakin duniya na biyu.
Labarin duniya aka saurara. Yanzu sai babu rahotanni da shirye-shirye. Wakilinmu Muhammad Nasir a Sokoto ya aika mana da wannan rahoto na juyayi inda hatsarin kwale-kwale biyu ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane 11.
Haɗurran sun faru ne a ƙananan hukumomin Shagari da Wurno da ke jihar Sokoto. A ƙaramar hukumar mulkin Shagari, kwale-kwale ya ɗauko mutane kimanin 40 daga yankin Lambara zai kai su Takalmawa, inda wanda ke jaya da kwale-kwalen ya kasa saboda nauyin lodin da ya ɗauko. Dande Ango Shagari shine shugaban ƙaramar hukumar mulkin ta Shagari.
Direban ma yana ta ce mu mutane don Allah a rage mai overloadi. To ka san mutane in sun karga suka matsu to ba za su ɗauki uzuri ba. To kada ya kiya shi direban sai ya hankuri ya ja jirgin. In ya kai tsakiyar ruwa sai ya ga gaskiya bai iya ketarewa saboda jirgin ya yi kusan nutsiya ma. Sai Allah ya taimakai kuma ya dawo. To sai jirgin ya ɗibi ruwa ya nutse ƙasa. A lokacin da ya nutse da mutanen nan 40 sai Allah ya wa mutum 6 rasuwa. Bayan dai an kare kwata-kwata har mun zo ayi jana'izar su, to daga baya aka ce mana kuma mutum guda ya mutu.
A can ma ƙaramar hukumar mulkin Wurno an samu hadarin jirgin kwale-kwale wanda ya ɗauko mutane da kaya fiye da kima a cikin ruwan mai ziza da ke yankin Huci, inda mutum 4 suka rasa rayukan su nan take. Muddaha Isa na daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya.
Da jirgi na ya ɗauko mu da hayar Huci zakwana inda wurin shiga te. Lokacin hadari na magana hita su. Ana amsan ma kuɗi, ana amsa kuɗi ga jirgin sai an ga to bari a yi ta taya cikin jirgin a idabeya saboda harari na maganar tasuwa. Nan daidai inda wurin ya heko ina matsala sai din na gaba shi ya fara karewa. An kan yanke hukuncin cewa to tunda an yi hakan ga jirgin ga iska bai bari ne he gaba. Sannan kan mu tare da shi ha kada mu nan wurin. Masu jirgi an kan yanke hukuncin cewa to a koma da jirgi inda an ka hito da shi. Tunda dai babu itacen da za a tuki ne kuma ga hadari. Sai ma haka bakin wannan koramin mai hisgan mutane sai ta hisgike mu da ciki sai ta kada mu nan. Jirgin wanda ya ɗeba ruwa ne gaba zai ɗebo ya masa ya nuce ya ƙasa.
Matsalar kifewar kwale-kwale abu ne da ake yawan samu a yankunan da aka cika samun ambaliya, waɗanda wasu lokuta sukan zo da asarar rayuwa. Abin da masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Bello Bada ke ganin ana iya magancewa idan an mayar da hankali.
Su shugabanni ya kamata a ce suna da wani bangare nasu na hukuma wanda ke kula da jirgin da ya cancanci a ci gaba da a ɗauka fasinjoji da shi da wanda ya kai in ba shi a ɗauka fasinjoji da shi. Da kuma tabbatar da wani irin lodi ya kamata a yi mishi. To kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi. Su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa guda ta in ta salwance ta tafi. Gwanda ko da ba a samu ɗaukaka ba saboda jirgi ya cika iyaka abin da ke ɗauka ya tafi ka yi haƙuri.
Wannan lamarin yana zuwa ne a daidai lokacin da wata mota ta yi ɓatan dabo a cikin gulbin da ke kan hanyar Kwari a jihar Sokoto. ranar Alhamis ta makon da ya gabata, inda kawo yanzu gawurake mutane biyar aka samu fitarwa daga cikin ruwan. Muhammad Nasir, murar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Masana a jihar Abia sun jaddada muhimmancin bin ka'idojin gine-gine don kaucewa asarar rayuka da dukiyoyi da rushewar benaye kan janyo. ‘Yan kungiyar injiniyoyi ta Najeriya reshen jihar Abia suka shaidawa muryar Amurka a wata zantawa kan wani bene mai hawa uku da ya ruguje a garin Aba a makon jiya. Hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar. Ga rahoton Alphonsus Okorigwe.
Biyo bayan rushewar wani bene mai hawa uku a titin Azikiwe Road da ke garin Aba, wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar a cikin makon da ya gabata.
Something that the living should learn from, any person that wants to develop a property should actually hire the requisite professionals in the building environment.
Engineer IC Anana Bake nan na cewa ya kamata masu rai su yi koyi da wannan. Wato ya kamata duk wani wanda ke son gina gida ya nemo ƙwararru a fannin gine-gine don ƙauracewa irin wannan bala'in. Sam abin da ya faru bai da dadi. Yanzu dubi irin asarar kuɗin da aka yi sakamakon rushewar wannan benin. Gaskiya kamata mu yi hattara duk lokacin da muke gina irin waɗannan benaye masu matsaikacin tsawo. Injiniya Anana baya dai lissafta yin amfani da kayan gini marasa inganci da rashin amfani da ƙwararru a harkar gini da rashin tsara gini bisa ka'ida da kuma rashin gina tubali mai kwari a matsayin wasu abubuwa da ke haddasa rushewar gini. Yayin da injiniya Okeke Olu ya bayyana cewa
we normally do a sort of investigation and so because the structure has been pulled down all through,
yace mukan gudanar da bincike idan irin wannan abin ya faru, amma saboda an riga an rusa ginin gaba daya bai yiwuwa mu yi binciken kwakwaf kamar yadda muka saba yi. Chief John Okiyi Kalu shine commissioner yada labarai na jihar Abia. Yace abin takaici shine mun rasa mutane biyar yanzu haka da suke gudanar da kasuwancin su a ƙarƙashin benin a lokacin da ya rushe, wato mata biyu da maza uku aka rasa. Gwamna ya ziyarci wurin kuma ya nuna ɓacin ransa akan batun. Kuma nan take ne ya dakatar da sakataren ofishin tsara birni na ƙaramar hukumar Aba South bisa laifin yin sakaci. Kwamishinan ya dai ƙara da cewa mai wannan benin da ya rushe bai samu izini daga hukuma ba kamin ya fara gina shi. Kuma gwamnan jihar ya gane ma idanunsa cewa an yi ginin ne da kaya marasa inganci. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaishe ka Alphonsus. Muryar Amurka ake sauraro majiya kwakwara ta sahihan labaru. A jamhuriyar Nijar, wakiliyar mutamar abari ta aiko mana da labarin wata tsutsa da ke barna ga amfanin gona, duk da Allah ya sa wasu manoma na farin cikin samun yabanya.
Duk da a yanzu haka a wasu sassa na jihar da magaran manoma sun fara ganin amfanin gonansu, a wani bangare matsaloli basu kau ba, cewar daraktan hukumar gidan gona na jihar da magaran Ibrahim Musa.
Fara da san dama, amma za mu ga akwai mai jabi, akwai zunkuda, akwai kuma sauran tsutsoki daban-daban masu adaba wake. Akwai department Kingdom Gas nan wurin, ita tsutsa ce mai hawa wake da riɗi ko milkin dogo-dogo bisa kan eka-40 kan amma su magani. Akwai kuma asak tsutsa wannan zunkuda bisa kan hatsi, wanda lalle an kama na rahoto kuma mun ji wannan ɗan hakakin nan da ake lashe na tsutsa mai cin wutar tsutsa mai cin zunkuda. Mun saka shi cikin gari 30, a cikin gari 30 kin nan an yi ma kamar eka 84. Da 780 farin ɗan ka kare ga illa wannan tsutsa. Ƙasa magariya nan ma wannan tsutsa zan kuɗa ce ta adadin jama'a.
Samun rahotannin waɗannan matsaloli na cije-cije a gonakin ke da wuya, hukumar gidan gonan ta ɗauki matakai na feshin magani.
Alhamdulillahi ana aiki kuma ana cikin aiki, kamar yanzu akwai gari 37 inda muka duba ka ta aika amari wanda muka je muka saka wannan tsutsa wanda ake cin mafarashi to mai cin zunkuda. Kuma ekokin da an kai ma magani da aka eka 104,560 a miliyan ma haka akwai wannan mai marege makaran hatsi kai ga nan wurin mun san ana larwai insha Allah kuma zan fice matakai. Sai department kin gudu tsutsa ce mai hawa bisa kariki sai saka eka 10, alhamdulillah an yi ma eka wannan 10 magani. Akwai kuma wasu tsutsotsi daban-daban bisa wake dai kuma an yi mai ika harbin magani. A ƙasa Afrika nan wuri mai hijabi ce ta damu jama'a, mun tura mushanni mun ce su zo shi mana larwai to ga adadin da ta yi ya so insha Allah a samu a haisa mata magani insha Allah kuma a cokanta. Department kin Kanci wannan tsutsa ce zunkuda a har yanzu akwai gari 15 a yaka dubu wanda bi da rikon tsayin mun yi musu magani. Sannan da magana ta kai nan wurin ne aka samu wara ka sake timuni wanda bisa kan yaka 5 a halin yanzu dai an samu yaka 60 magani. Garin Zandarma direct da magana shi ma na an samu uzza ke da sauki kan yaka 15 alhamdulillah an mata magani.
Babban kira ne director ya ga magadan gari da nauyin yara ta a wuyan su na su kawo ta su gudunmuwa don magance waɗannan matsaloli.
Gwamnati da shi dai a halin yanzu aka isa shan magani na cewa a da hama mushannin gona an ka ce ga wani abu ko zago da su je sama shi ne kiran da muke ma mayar mayar su kama mana lalle akwai mai rima su ko kuma wani wanda sai an kai amma don muna jin hankalin su su kama mu da saboda wahalin malumman mu insha Allah.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Yan jam'iyyar APC na nuna takaicin faduwar dan takararsu a zaben gwamnan jihar Edo Pastor Eze Iyamu. Wasu na mika wuya ga sakamakon zaben bayan taya PDP murna da shugaba Buhari yayi inda wasu ke sukar tsohon shugaban jam'iyyar Adams Oshiomhole da jawowa jam'iyyar bakin jini. Mukarraban shugaba Buhari sarkin bindigar daura ya uciro mambaka na daga cikin masu wannan ra'ayi.
Wannan zabe na Edo ya ba mu takaici ya ba mu bakin ciki ya kuma tada mana hankali shi Adam Oshiomhole shi ya kada mu. Dalili wannan mutumin dan takarar mu na APC ya dauko shi ya nuna duniya barawo ne shi ya isa ta ya hana shi takarar nan. Mutumin nan ya jawo shi ya koma PDP ya MPDP suka tsayar da shi. Mutumin nan yana da mutane saboda Allah da Annabi. Wannan kama kariya tun daga state zuwa local government zuwa ward zuwa rumfa duk wani dan tsofaffin tafiya wallahi rugurgu akai da shi babu wani wanda yake amfana wallahi kashi 75 wallahi an jefar da su ba a yi su. Misali kowa a duniya ta san ni ya uciro mambaka wanda sarkin bindiga sarkin daura ne yanzu ban taɓa yin wata jam'iyya ba. Muka yi ta fafatawa da jami'ai PDP su kama su kulle su kama su kulle yau an wayi gari mu ne da gwamnati amma mun saboda Allah babu wani wanda yake tsaya saurare mu. To ina so in bashi gwamnatin mu shawara wallahi billahi alazim su zauna wannan tsohon tsohon ta yadda suka ɗauko suka yadda wala su ne na amana hakika wa'annan gwamnatin da ka sani kowanne ba sun yi da wancan tsohon gwamna kowanne gwamna bai da sirri duk abin da ya za su kewaye su ga wancan gwamna ba su da sirri a gwamnati gidan gwamnatin su kowanne gwamna ne na APC saboda sun dauko MPDP nan sun kiwo su su kuma MPDP nan mutane ne wanda damu ba kamar jam'iyyar APC suke da MPDP ne babu yanda za a yi su fomu. Ke ina ba gwamnati da shawara idan suna so su zauna lafiya ko da mutum ba zai tsaya takara ba ko sai tsaya sanata to dole ne ya zauna ya nutsu ya dauko mutane na amana na kirki ya tsaya yayi da su in ba haka ba wallahi bai yadda za a yi mutum ya kawo babu wani wanda zai iya kawo musu lokar gamban jinda wa'ancan su kawai da an kaɗa ganga wala da su tsaro tsaye mana APC. To ina so mutanen jam'iyyar APC gwamnonin mu yanzu to wallahi su sa kansu ya mallaini su duba wannan abu su gyara kafin zaɓuɓɓuka ya zo na yan takarkari na fati wallahi in babu lokar gamma ba mu rike ba Allah ba ma iya kawo komi ba wani gwamna da zai iya hoɓɓasa har ya kawo wanda yake so. Kuma shi ne wannan tsabar gaskiya wa'annan duk wanda suka kewaye su Allah ba su faɗin gaskiya jira suke tafi su bi wanda ya zo kamar yadda suka wa wa'ansu gwamnonin su na baya.
Ya uciro mambakan daura da ra'ayinsa kan sakamakon zaben jihar Edo. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan ne saurare na biyu da shirin, mun kawo muku tattaunawar da nayi da Gloria Kasongulu, matashiya 'yar Najeriya wacce ta kasance na farko daga nahiyar Afirka da kungiyar Climate Reality Project ta karrama da lambar yabo na Alfredo Circus Green Ring. To a yau za mu ji sauran bayananta game da irin kalubalen da take fuskanta. A yi sauraro lafiya.
Ni ba sa gane shi da wuri to wani lokaci a dole a yi fasarar shi sosai da mutane su gane bayan wannan gaskiya dai ban samu matsala to dai mutane da yawa dai ba su yadda cewa wai akwai climate change ba.
Me yasa?
To wai sun san komai da ya faru da sai Allah ne ya kaddara kuna ce musu an san akwai Allah amma wani abubuwa mu muke jawo ma kanmu.
To amma tun yaushe kika fara wannan aiki?
Na fara kamar 2009 2010
tabbacin yanayi a Najeriya yana da dan wahala. Me yasa? Samun ma waɗanda za su fito su ba da gudunmawan wani aiki ne. To akwai wata dabara da kike yi domin jawo hankalin wasu matasan domin su taimaka wajen wayar da kan al'umma su fahimci matsaloli na yanayi?
Abin dai zaka dan hada da dabara ne da basira in za ka yi magana da mutane. Tunda shike ban karbi kuɗi a gun kowa. So abin da nake shine zan nema hanyoyin da dai zan tara mutane ko kuma mutane magana da ba sai na kashe kuɗi ba. Wayansu ba su ganewa ba su yadda cewa akwai climate change ba. So yanda nake fara ni kan tambaye su to ya ruwan sama shekaran da ya wuce ya na bana akwai canji? Wani lokaci sai kiji su ce ai shekaran da ya wuce ba a samu ruwa ba kuma ba a samu girbi mai kyau ba. To kin ga na riga na same su yanda sun riga sun gane cewa akwai abin da ke faruwa. Kun taba tunani me dalili da yasa wannan ruwan yau za a samu ruwa da yawa gobe ba za a samu ruwa da yawa kokwa lokacin da ya kamata ruwa ya fara ba zai fara ba kuma gashi kuma zafi na yawa a dan ai zafin ba haka yake ba. So sai kiga mutane inda za su soka da hankalin su kenan su fara magana suna tambayoyi. To kin ga lokacin ne ni kuma zan fara ba su bayani.
Akwai wani yunkuri da kike yi dan jawo hankalin wasu matasa sun shigo su ma sun zama ɗan rajin kare muhalli?
Yanda nace na fara wata kungiya Network of Civil Society in Environment kuma wani lokaci ina amfani da social media sosai dan sai in dinga sa abubuwan kamar sako da zai taimaka ma mutane su gane abubuwan da ke faruwa da muhalli. To wani lokaci kamar matasa haka sun gani sai kiga sai abun ya ba su sha'awa. Wani lokaci kuma ina dai kamar meeting ko program haka ina yi magana sai kiga sai ya ba ma wasu sha'awa. In sun ji ina magana ko kuwa sun fara gani abubuwan da ke faruwa kamar inda ake zuba da shara yana wari ai ba matashin da zai so yana jin wannan warin sharan da ake zuba a ko ina so sai kiga fushin zai sa su tashi su yi wani abu ko kuwa su yi magana kamar a Kaduna nan bishiyoyin da aka yanka akwai mutanen da ba wai ma layin aikin su bane amma dai da suka gan ana yanka bishiyoyi su so nan bishiyoyin suna nan da daddewa da daiwa kamun a haife shi ai abin ya masu zafi kuma suka fara magana. So most times nikan kokari in yi amfani da
abin da ya shafi mutum
abubuwan da ke faruwa da ya shafe su kuma da ke faruwa inda suke suna taimako.
Wannan shine karo na farko daga nahiyar Afirka da ya taba karban wannan lambar yabo.
Gaskiya wannan kyautar da suka bani kamar sun kara mun wata noyi ne a kaina. Dan kika yanzu nan tun da aka ban wannan kyautar mutane da yawa sun ta kira na a LinkedIn da Facebook suna ta tura mun sako. Twitter har ma ga International for State na Environment na Kaduna ta tura mun sakon murna. To kin ga wannan ta zo mun da babban nauyi to kin ga mutane da yawa yanzu kamar suna kallo na su gan abubuwan da nake so kuma yanda yake kasar Afrika ba a taba ba mu kowa ba kuma ni na mace ne kuma ni ce farkon da aka bani to kin ga ta zo mun da wata babban nauyi kuma na dan ji tsoro kaɗan amma da na yi tunani na ce ai addu'a na shi ne Allah zai taimake ni ya min jagora ba wai zan daina aiki da nake yi ba kuma na so dan ƙananan abubuwan da nake ne yasa aka ban wannan kyautar.
Me kike kiran ki ga mata?
Sai tunanin yaran da suke tasowa za su nemi yanda za su yi aikin muhalli kuma wannan aikin ba wai kana da kuɗi ba yanzu ko ɗan layin ku ka tara mutum biyar mutum goma ka kira su ka ce ku fito mu yi shara ai wannan ai abu ne koko.
Me saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan mako. Sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin.
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Na muna wannan makon ne da jaridar Litasiyon farkon labarin ta ke nuni da cewar madubin adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kanto yanzu ya shiga hannun jami'an tsaron kasar bayan ya nemi a gudanar da zanga-zanga a fadin kasar domin koran shugaba biya daga kan karin mulkin kasar wanda ya kwana shekaru 39 yana mulkan al'umma a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce gwamnatin kasar ta karfafa matakan tsaro a birane uku na kasar ya wunje duwane da kuma ba kusan domin dakile masu zanga-zanga anda aka girke manyan motoci na yaki da kuma jami'an tsaro domin hana masu zanga-zanga gudanar da ayyukansu. Jaridar Economy kuma ta ce hukumar masu kula da tsofaffin ma'aikata na kasar Kamaru CMPS sun yi kokari na ganin cewar za su ci gaba da gyara al'amura na tsofaffin ma'aikata a faɗin kasar wajen ba su kuɗaɗensu na ajiyar da suka yi. Sai jaridar Le Message ita kuma ta hango mana cewar yadda sarakunan gargajiyan kasar Kamaru suka haɗe kansu waje ɗaya kuma suka rubuta buɗaɗɗen wasiƙa ga shugaba Biya cewar suna goyon bayan gudanar da mulkin da yake yi a faɗin kasar kuma ba sa tare da masu kawo tseko a faɗin kasar baki ɗaya. Sai jaridar Sante Ekho kuma cewa ta yi yanzu dai shugaba Biya ya karrama malaman kiwon lafiya a faɗin kasar kan irin namiji kokari da suka yi musamman ma wajen yakar annobar cutar nan ta COVID-19. Jaridar Filkan kuma ta rawaito mana cewar kakakin gwamnatin kasar Rene Sadi Emmanuel ya shedawa masu neman kawo matsalan zaman lafiya a kasar cewar yanzu dai muddin aka danke duk wani wanda yake neman shiga zanga-zanga wanda gwamnati ta haramta to zai sha zama a gidan kaso. Zamu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Emergence. A ta ce ministan tsaron kasar Musa Dusa Deke Asomo ya yi wa masu neman tayar da kayar baya a kasan Bari'a cewar mutum dai idan suka fito kan hanya to babu sani babu sako zai umarci jami'an tsaronsa su gudanar da ayyukan da suka zo gudanarwa a kan titunan. Domin hakan shine za a dakile matsalolin da kasar Kamaru take fama da su. Bahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A ranar 11 ga watan Satumba, kasashen Amurka da Colombia da Laos da Myanmar da Thailand da Vietnam da Sakatariyar ASEAN suka kaddamar da wani shirin haɗin gwiwar Mekong da Amurka. Wannan sabon haɗin gwiwa na nuni da muhimmancin nahiyar Mekong ga Amurka, kuma zai faɗaɗa haɗin kan da suka fara a shekara ta 2009 a ƙarƙashin ƙaramin shirin haɗin gwiwa na Mekong. Za mu gina akan kyakkyawan aikin da aka cimma ƙarƙashin Lower Mekong Initiative da kuma tallafin dalar Amurka biliyan 3.5 ga nahiyar a shekaru 11 da suka shige, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani bayani. A yayin kaddamar da taron na haɗin gwiwar Mekong da Amurka, Amurka ta sanar da tallafin dalar Amurka miliyan 150 ga nahiyar Mekong. Daga ciki, dala miliyan 52 tallafin COVID ne, dala miliyan 55 na magance aikata laifuka na duniya, miliyan 33 na inganta dawwammamen kasuwar makamashi, da kuma miliyan 2 na yaƙi da safarar mutane. Haɗin gwiwar na Mekong da Amurka zai tabbatar da cin gashin kai, tattalin arziki na ƙashin kai, kyakkyawan shugabanci da ci gaba mai ɗorewa na abokan tarayyan. Mun tallafawa bunƙasar tattalin arziki da dalar Amurka biliyan 1 ƙarƙashin shirin harkokin kuɗin ƙasa da ƙasa na haɗin gwiwa da ake kira DFC a taƙaice, domin gina ayyuka a ƙasashen ASEAN, kuma muna shirin ƙara saka jari a shekaru masu zuwa, inji Sakatare Pompeo. Sai dai ya yi kashedi akan buƙatar fuskantar ƙalubalen da ke gaba. Daga ciki akwai wanda ake fuskanta daga jam'iyyar Kwaminisanci ta China CCP da ke zama barazana ga nahiyar Mekong da cin gashin kan tattalin arziki. Yanke shawarar na jam'iyyar ta CCP wajen janye ruwa zuwa sama ya ta'azzara mummunar fari. Amurka tana goyon bayan nahiyar da hukumar ruwan Mekong wajen kira da a raba bayanan gaskiya. Muna ƙarfafawa ƙasashen na nahiyar Mekong da su riƙi CCP wajen cika alƙawarinta na bada bayanan gaskiya. Waɗannan bayanai a fili za a bada su a duk shekara, Pompeo ya nanata, kuma a raba su ta hannun hukumar ruwan Mekong, hukumar da ke da alhakin kare haƙƙin ƙasashen da ke nahiyar Mekong ba Beijing ba. Kasar Amurka ta kuma damu da ayyuka da ke da nasaba da basuka da ayyukan kasuwanci marasa kyau na kamfanonin mutanen Beijing, kamar kamfanin gine-gine na sadarwa na China. Wata damuwar ita ce bunƙasa safarar mutane, ƙwayoyi da namun daji, wanda duk ke da alaƙa da ƙungiyoyi da kamfanoni da arzikin CCP. Ta wannan haɗin gwiwar na Mekong da Amurka, Amurka na sa ran kare bukatun kasashen kawancanta da haɗin kai don tabbatar da nahiyar Mekong mai cike da zaman lafiya da aminci da ci gaba. Sharhin Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.